الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ثلاثة آية وتن ترى وتن رمضان هجراته آية لتهيه الهدى عند بقي wadda ta yi daidai da 18 ga watan biyu miladiyya 2026. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya raya mu ya kawo mu zuwa ga wannan wata mai albarka na Ramadana, kuma muka haɗu a wannan yammaci domin gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Idan ba a manta ba, a shekarar da ta gabata mun tsaya ne cikin sura ta 42, ita ce suratu shura, kuma mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 15, faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, falidhalika fad'u واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. A nan muka kwana, yau bi idnillahi ta'ala za mu tashi ne farkon aya ta 16 a cikin wannan sura mai albarka ta shura. Faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu. Mala bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
الله سبحانه وتعالى يقول والذين يحاجون في الله, waɗanda suke jayayya da masu imani dangane da al'amarin Ubangiji ta hanyar kawo shubuhu'i da hujjoji waɗanda suke marasa kan gado domin su yi jayayya da waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala dangane da Allah, Allah ya ce hujjatu, wannan hujjoji da suke jayayya da su akan imani da Allah, Allah ce waɗannan hujjoji nasu da'iza, ababen gusarwa ne. Mana hujjoji ne waɗanda suke ba su da tushe ballantana makama a inda rabbihim, a gurin Ubangijinsu. Wa alaihim ghadab, kuma fushin Allah ya tabbata a kansu. Wa lahum azabun shadid, kuma azaba mai tsanani ta tabbata gare su saboda yadda suke jayayya kan abin da ba su da dalili a kansa. Lafazin yuhajjuna, malamai suka ce abin da ake nufi yujadiluna, waɗanda suke yin mujadala shi ne musu da jayayya. Wayunazi'una, suna jayayya da wa almu'mini, suna jayayya da mummunai. Fi sha'anin Allahi, dangane da lamarin Allah Ubangiji ta'ala, ta hanyar kawo wasu shubuhu'i marasa tushe ballantana makama. Daga cikin ire-iren waɗannan shubuhu'i da hujjoji da suke kawowa don su nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne abin bauta ba, domin su karkatar da mutane gabarin hanyar Allah ta'ala, shine suna kokarin kawo wasu hujjoji ko shubuhi na ɗaya domin su shigar da kokwanto a zukatan waɗanda suka karɓi imani da Allah suka yi musulunta, don su nuna musu cewa wannan musuluncin da suke kai ba shi ne addini na gaskiya ba, don su yi ƙoƙarin kautar da su gabarin hanyar Allah. Daga ciki kafirai sukan kawo shubuhohi iri-iri, daga ciki kamar yadda mushrikai ke cewa ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakunu ma'ahu nabiyya, wannan wani irin manzo ne, gashi yana cin abinci kamar yadda muke yi, yana shiga kasuwa ya saye da sayarwa kamar yadda mu ma muke yi, me zai hana in dai manzo ne daga gaske daga Allah kawai a saukan masa da wani mala'ika, in zai fita wa'azi su fita tare da mala'ikan, mala'ikan ya gaskata cewa annabi, aw yulqa ilayhi kanzu, ko me zai hana yake fita kasuwa, me zai hana kawai a saukan masa da wata tuska ta arziki daga sama, wasu gwalagwalai kawai duka cin abinci da su baya bukatar sai ya je ya yi kasuwanci, da faɗin da suke yi dangane da gumakansu su ce ha'ula'i shufa'a'una 'indallah, ceto ai mu waɗannan gumakan su ne za su yi mana ceto a gaban Allah, da kore tashin kiyama da suke yi suna cewa a idza mitna wa kunna turaban dalika raj'un ba'id, shin yanzu idan mun mutu muka zama turbaya kuma za a dawo da mu, sai ce ai wannan zance da ake cewa za a dawo abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba, mana abu ne wanda yake yayi nisa da daidai. Ire-iren waɗannan su ne shubuhohi da wai hujjoji a gurinsu da suke ƙoƙarin su kautar da masu imani a kan wannan addini da suke kai na musulunci. Wannan ya yi daidai da faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa minan nasi man yujadilu billahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir, Allah ce akwai daga cikin mutane wanda ke jayayya dangane da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala, dangane da cancantar Allah da bauta ba tare da wata shari'a ba, ba tare da ilimi ba, ba tare da wani littafi daga Allah subhanahu wa ta'ala, kawai da molanka yake jayayya. To su ma waɗannan suna jayayyan ne da molanka. Qatada ibn Du'ama as-Sadusi daga cikin manyan malaman tafsiri cikin tabi'ai yace wannan aya ta sauka ne akan Yahudawa. Yahudawa ne suke ce ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran waɗanda suka yi imani da shi, sai suka ce da su kitabuna qabla kitab, ai littafinmu da aka saukan mana ya riga yi littafin kula Al-Qur'ani, mana at-taurat da aka saukan mana ta riga yi littafin kula Al-Qur'ani, wa nabiyyuna qabla nabiyyikum, kuma annabunmu ai ya riga yi annabu, mana annabi Musa ai ya riga yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, saboda sun ce fa na'anu khairun minhu, wato tunda aka ne mun fi ku daraja, mun fi ku girma, mun fi ku matsayi a gurin Allah, dan me za ku kira mu zuwa ga annabi Allah. Wasu malaman suka ce a'a ta sauka ne kan Qurayshawa, kafiran Qurayshawa da suke ta burin lalle lalle sai wannan maguzancin da suke yi a jahiliya ya dawo kamar yadda suka saba, shi yasa suke ta kokarin wai sai sun kawo wasu dalilai a tunaninsu wanda za su nuna cewa wannan Al-Qur'ani da wannan da'awar ba gaskiya ba ce. Shi yasa sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya tabbatar da cewa wannan hujja ta su ba ta da tushe ballantana makama. idan muka kalli wannan aya zamu ga tana cikin suratul shura ita kuma suratul shura makkiyya al'amarin yahudawa kuma bai faru ba sai bayan hijira saboda haka sai a ce ayar ta sauka ne akan waɗannan mushrikai da suke kokarin sai sun kautar da hankalin masu imani ga barin wannan addini na musulunci sai dai ana iya cewa kuma su ma waɗannan yahudawan hukuncin ya shafe su saboda al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ita aya ana la'akari da gamewan lafazin ne ba wai sababin me ya jawo ko kanwa ayata suka ba akan haka kenan sai ya zamo walladina yuhajjuna lallai waɗanda suke jayayya fillahi dangane da addinin Allah dangane da kadaita Allah ma'ana da suwa suke jayayya maf'ulun yuhajjuna an shafi amma za ka iya fahimtarsa daga me min ba'di mastujiban sai zamo kenan walladina yuhajjuna almustajibina lillahi min ba'di mastajabu lahu ma'ana sai zamo ana ta fito waɗanda suke jayayya da mutanen da suka amsa kiran Allah bayan sun amsa kiran Allah amma suke jayayya ta kawo wasu hujjoji marasa tushe ballantana maka ba Allah yake hujjatu waɗannan hujjoji ko waɗannan dalilai nasu na molanka za'idatu ma'ana rubuzazzu ne ababen gusarwa ne ba su da tushe ballantana maka ba kaga kenan waɗannan hujjojin ba hujjoji ne da za a karɓe su ba ballantana har su iya ja da wannan abin da Allah ya shuka Allah ke wa alaihim ghadab fushi na Allah ya tabbata a kansu wa lahum adhabun shadid kuma azaba mai tsanani ya tabbata a kansu a ranar lahira azabun shadid wasu daga cikin malamai suka ce shi ne azaba ta wutar jahannama ranar lahira ibnu kasirin da imamu al-qurtubi da su ibnu jarir at-tabari duk sun tafi kan cewa azabun shadid ana nufin azaba a gidan lahira azabar wuta da abinda wutar ta tattaro na bala'o'i da azaba ya tabbata a kansu ba dan kuma ba saboda suna ja da bi hujjoji na Allah subhanahu wa ta'ala al-imam ibnu ashur yana cewa walahum azabun shadid yace zai iya daukan azaban nan mai tsanani shine azaba da takobi ma'ana tun a duniya Allah zai ba masu imani nasara su fiffille kan waɗannan kafirai su karkashe su kamar yadda aka yi a Badr ma'ana zai iya daukan wannan kira sai malam Usaimin rahimahullah ta'ala yake cewa ayar ko wannan kalma za ta iya daukan azabun shadid azaba ta gidan lahira za ta iya daukan azabun shadid azaba tun daga duniya yace kai duka biyun ma za ta iya hadawa ma'ana sai Allah ya musu azaba a duniya ya bada nasara ga kan masu imani a kansu su karkashe su su azabtar da su a duniya sa'annan kuma su tashi a filin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya shigar da su cikin mafi tsananin azaba ita ce azabar wuta Allah ya ce shi na
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب
الله الذي أنزل الله ما أوكى تنزركي شيني واندي سوكد الكتاب للكاتب بالحق دقرجاء والميزان كما الله شيني سوكد ما أوني abinda ake nufi da ma'auni a nan Allah shi ne ya saukar da adalci a ban ƙasa kuma ya umarni a yi adalci Allah ce wa ma yudrika wa ya sanar da kai ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'alla sa'ata qarib ko ya kai mai karanta aya wa ya sanar da kai mai yiwa lokacin tashin kiyamar ba kusai ki baka sani ba ka shagaltu kana mai bujire ma umarnin Allah lafazin Allahu Allah madaukakin sarki allazi anzala alkitaba wanda ya saukar da littafi wasu cikin malamai suka ce abinda yake nufi da alkitaba anan ana nufin alqur'ani mana alqur'ani mai girma yake nufi akan wannan ma'anar sai ya zamo kenan Allahu allazi anzala alqur'ana ala rasuli sai ya zamo Allah ta'ala shine sarkin da ya saukar da alqur'ani ga manzansa manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda wannan alqur'anin ya kunshi gaskiya ya kunshi tabbatar da gaskiya ya kunshi aiki da gaskiya sannan kuma Allah shine ya saukar da ma'auni ma'ana ya saukar da adalci ba dan komai ba sai dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukunci na adalci tsakanin mutane dan a zauna lafiya wani kadame ya zalunci wani kuma dan ya hukunci tsakanin mutane da adalci anan sai ya zamo kamar waccan aya ta suratul hadid kenan da Allah yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan ليقوم الناس بالقسط حقيقه mun aiko manzanninmu da gaskiya mun saukan musu da litattafai da ma'auni shine adalci domin su yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya wasu malaman suka ce a'a Allahu allazi anzala alkitaba suka ce alif wal lam anan na jinsi sai zamu Allah madaukakin sarki shine wanda ya saukar da littattafai ma'ana dukkanin littattafai at-taura da injila da zabura da alqur'ani da sauran suhuf ibrahim da musa Allah shine ya saukar da su wal mizan kuma Allah shine ya saukar da ma'auni ma'ana ya saukar da umarni na azartar da adalci ban kasa idan ka kalli waɗannan tafsirai guda biyu duk babu kan in muka ce Allah shine ya saukar da alqur'ani alqur'ani Allah saukar da shi inna anzalnahu fi lailatil qadr nazzala alayka alkitaba bil haqq kaga dai Allah shine ya saukar da alqur'ani idan aka ce kuma Allah ya saukar da littattafai Allah din dai shine ya saukar da littattafai ga manzo wa atina dauda zabura wa kallama allah musa taklima wa katabna lahu fil alwa'i min kulli shay'in maw'iza wannan dai yana nuna Allah ne madaukakin sarki da ya saukar da shi sai zama kenan Allah ta'ala shine ya saukar da littattafai da kuma jagoran littattafan shine alqur'ani ne kuma Allah shine ya saukar da waɗannan littattafai waɗanda suke tattare da gaskiya domin su ne idan ka bi su za ka tsira duniya da lahira idan ka fandare ba za ka tsira ba duniya da lahira sannan Allah shine ya saukar da al-mizan ma'auni ma'ana ya saukar da adalci ban kasa ba dan komai ba sai dan wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hukunci tsakanin mutane da gaskiya kamar da Allah a wani wuri yake cewa wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq Allah ya saukar da littafi ga manzanni littattafai na gaskiya dan me liyahkuma bainan nasi bil qist liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi dan me domin a yi hukunci tsakanin mutane cikin abin da suka yi saɓani a kai wanda shi ne dama manufar saukar da littafin a tabbatar da gaskiya a yi adalci tsakanin mutane cikin abin da suke jayayya ko suke saɓani a kansa sai shi littafi ya zo ya fayyace ina hanyar Allah take ina ce kuma hanyar da ba ta Allah ba ina ce gaskiya, ina ce fata, zai ya fayyace waɗannan bayanai ɗin filla-filla. Shi za a waccan aya Allah yake laƙad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist, dan mutane su tsaya su rayu cikin adalci. Da littafin Allah ne mutane za su samu mai adalci a tsakaninsu. Allah yake wa ma yudrika, wani abu ne ya sanar da kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, la'alla sa'ata qarib, mai ya sanar da kai, wani abu ne ya sanar da kai cewa mai yiwa lokacin zuwan alkiyama kusa yake, mai yiwa lokacin zuwan alkiyama ya kusa. Wa ya sanar da kai wannan? Ma'ana babu wanda ya sanar da kai in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Kamar yadda Allah ke cewa yas'alukan nasu 'anis sa'a, mutane suna tambayar ka dangane da lokacin tashin kiyama. Qul innama 'ilmuha 'indallah, Allah ke ce da su ilimin lokacin alkiyama yana gurin Allah. Babu wanda ya san yaushe za a tashi kiyama sai Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, wa ya sanar da kai mai yiwa alkiyama ba kusa take. Ma'ana babu wanda ya sanar da kai yaushe za a tashi alkiyama, domin babu wanda ya san yaushe za a tashi kiyama sai Allah. Shine ma'ana wa ma yudrika, wani abu ne ya sanar da kai, kowaye zai sanar da kai. Ma'ana babu wanda ya sanar da kai cewa alkiyama ga lokacinta, sai dai kawai Allah. Shi ma babu wanda ya san yaushe za a tashi kiyama. Wannan aya tana nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanzo bai san yaushe za a tashi kiyama ba. Wannan gaibin bai san shi ba. Kuma yana cikin mabudan gaibi guda biyar da babu wanda ya san su sai Allah. Shi da kansa manzo Allah ya faɗa, yace mafatihul ghaibi, mabudan gaibi. Sai karanta waccan aya ta ƙarshen suratul ankabut, inna allaha indahu ilmus sa'a, lalle ilmin tashin kiyama a hannun Allah. Babu wanda ya san yaushe za a tashi kiyama. Shi za a hadisin Jibril, hadisin Umar, lokacin da Jibril ya zo a siffar ɗan adam ɗin nan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin tambayoyin da yake yi manzo Allah na bada ansa, daga cikin yace fa akhbirni ani sa'a, ba ni labari dangane da lokacin kiyama yaushe ne. Shine ma'ana ani sa'a. Mai manzo Allah yace mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'i, yace ai wanda aka tambaya shi ma bai ku wanda ya tambaya sani ba. Ma'ana idan kai ma da ka tambaye ni baka sani ba, to ni ma da aka tambaye ni ban sani ba, da ni da kai duk anan da ya muke. Kenan babu wanda ya san yaushe alkiyama za ta tsaya. Kaga shi ne mai mabuɗi na gaibu na farko. Yace inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha, Allah shi ke saukar da ruwan sama. Gaibu na biyu, ba wanda ya san yaushe ruwan sama zai sauka sai Allah. Sai dai a ce ana hasashe, hasashe. Shi sa mai hasashen in yace yau za a yi ruwan sama kaza 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 a birnin Kano, idan bai hada da insha Allah ko sunan zama karyace. Domin sau da yawa zai ce yau za a yi ruwan sama, kuma sai a ƙiyar ruwan. Yau za a yi lullumi a birnin Kano da digiri na Celsius bai wuce 20 da kaza ba, sai a ɓala rana ya tafi wajen 40 da wani. Saboda abin a hannun Allah ne. Wa ya'lamu ma fil arham, gaibi na uku. Allah kaɗai shi ya san me ke cikin ma'aifa. Shi ma gaibi ne, babu wanda ya sani sai Allah. Wani zai iya cewa ai ana sakana, da sakana ya zama an gama komai, an gina halitta, an yi komai, an yi abin da zai yi sakanin a ce namiji ne ko mace. Shi ma kuma hatta a sakanin ɗin akwai gaibu a nan. Sakanin ɗin baya ba da 100% na abin da aka faɗa. Me yasa ana iya sakanin a ce namiji za ta haifa ta haifi mace? ana iya tsakani a ce EDD ɗinta uku ko ashirin ga watan Fabrairu sai ta shiga watan March ya tsari sannan ta shiga April sannan ta haihu. Ba a yi ana iya tsakanin a ce guda ɗaya ne tafi ‘yan biyu. To muƙaddara ma duk wannan an yi ya zama daidai duk da haka akwai gaibi a ciki wanda Allah kaɗai ya sani wannan ɗan da aka yi tsakanin aka gan shi shin likita ya san za a haife shi lafiya ko ba a haife shi lafiya ba zai zo da rai ko ba zai zo da rai ba babu wanda ya san wannan sai wanda ya halicci kayansa shi ya san wannan. Wa ma tadri nafsun ma za ta fi gada a rai ba ta san me za ta samu ko ta aiwatar gobe ba ba ma gobe nan da an yi ma ba ka san me zai faru ba. Sannan sai na biyar wa ma tadri nafsun bi ayi ardi a rai ba ta san a ina za ta mutu ba ina ajalin ta zai yi ba Allah kaɗai ya san sai ta yi baka taɓa zuwa wani guri ba amma idan ajalinka yana gurin manzo Allah ya ce Allah ya sanya maka bukata zuwa gurin kana zuwa sai a ɗauki ajali shi da ma mala'ika mutu an gaya masa za ka ɗauko ran wani a guri kaza ƙarfe kaza ba ruwansa da ka taɓa zuwa ko baka taɓa zuwa ba rawan lokaci na zuwa can zai ji domin ya san sai ya kadda kai a gurin. Ma'ana kenan wannan shi sai Allah yake da kai wa ya sanar da kai kowane abu ne ya sanar da kai cewa kiyama kusa take ma'ana tana kusa abinda ake nufi bawa ya zamo ya tsaya tsayin daka wurin bin Allah bai sani ba a lokacin da yake tsaka da aiwatar da wani abu ajalinsa ya yi in yana tsaka da aiwatar da abin kirki kaga ya rubuta in kuma yana tsaka da aiwatar da abin kiya Allah ya kiyashe mu ya tsare mu kaga dan yayi asara Allah ka shirye da na'am.
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
ما يقول الله تعالى باب والذي سنيوش إذا أتى شكياما yallake yasta'jilu bi alladhina la yu'minuna biha wadanda basu imani da cewa alkiyama za ta tsaya ba har neman gaggauto da ita suke shine ma'ana wadanda basu imani da ita alkiyama ba yasta'jilu biha suna neman a gaggauto da zuwanta sannan mai cewa wai ne alkiyama ta zo mana yaushe ne alkiyama wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin sai su dinga cewa wai yaushe ne wannan alƙawarin da kuka yi mana in dai gaskiya ne ta zo mana Allah ya ce qul ke da su asa an yi kuna rid fa lakum ba da ladhi tastajibuna tabbas kana iya wa wani abin da kuke nema na gaggawa yana nan yana dab da zuwa shine ma'ana yasta'jilu bi alladhina la yu'minuna biha wadanda ba su yi imani da alkiyama ba suna ganin ma ba za a tashe ta ba suna neman gaggauto da zuwanta suna cewa ma a taho da alkiyamar mana a tashi kiyamar Allah ce walladina wadanda kuma suka zamo amanu sun yi imani da Allah su kuma mushfiquna minha suna cike da jin tsoron tashin kiyama a firgita suke a tsorata suke da alkiyama wa ya'lamuna kuma sun sakankance sun sani na yaqini cewa anna alhaq lallai alkiyamar nan gaskiya ce. Wannan aya tana nuna mana kenan ƴan adam dangane da alkiyama sun kasu gida biyu kamar yadda ɗan adam dangane da Allah ta'ala akwai masu imani da Allah su ne waɗanda suka amsa kiran Allah a ayar da ta gabata akwai wanda ba su yi imani da Allah ba su ne waɗanda suke jayayya dangane da samuwar Ubangiji. To kuma waɗannan da suke jayayya dangane da samuwar Ubangiji kuma su ne suke inkarin tashin kiyama. Shi yasa Allah ta'ala ya ce waɗanda ba su yi imani da alƙiyama ba suna neman alƙiyamar ta zo cikin gaggawa, a zo da ita, suna faɗa ne a tunaninsu ba zai yi ba. Bana suna ganin in an mutu ba za a tashi ba. A idan mutuna wa kunna turaban wa izaman fa inna lam mab'uthu, yanzu idan mun mutu muka zama ƙasa muka rididdige yanzu shi ne sai a ce za a tashi mu? Sai su ce awa aba'un al-awwal. To ina iyayenmu na farko, in haka ne da suka mutu waye ya dawo? Su a tunanin su wai waɗanda suka mutu ba a ji wani ya dawo ba, shi sa suke ganin ba za a dawo. Sai Allah yake ne qul innal awwalina wal akhirina, ce da su na farkon da na ƙarshe la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum, gaba ɗaya za a tattara su ne a wani lokaci da Allah ya tanada sananne, shi ne ranar kiyama. To wannan inkari da suke na cewa ba za a tashi kiyama ba, ba zai yiwu in an mutu a dawo ba, shi ya jawo ba suke cewa a zo da alƙiyamar mana, me zai hana ta zo? Ba wai suna faɗa ne a matsayin ma sun yadda za ta zo ba, a su suna ganin ba ma za a tashi ɗin ba. Shi za su gaje to in haka ne a zo da ita, shi ne ma'ana ya sa a ji da biya. To za mu ga gurare da yawa Allah ya mana bayanin za a tashi ƙiyama. Dalili na hankali yana nuna za a tashi ƙiyama. In ka mutu sai ka dawo. Allah ya buga mana misalai da me? Ya buga misali da ruwan sama. In ya sauka a ƙasa, tsuro ya fito, ya girma, sa'an nan kuma sai ya dawo kuma ya ƙara rididdigewa ya bushe. Alama ce ta cewa wanda ya yi wannan zai dawo ne. Shi san ya yi ce wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasir, muka saukar da ruwa mai tarin alkhairai daga sama, muka fitar daga wannan ruwan da sababin saukar ruwan ƙwaya da aka shuka da kuma mai manya-manyan lambuna da ƙwayar da za a girbe ta. Hatsi ya fito ya girma ya fitar da kai ya yi zangalmi ya yi ‘ya’ya aka girbe. Wannan labashi ƙatin lahaƙal unnabi, ga manya-manyan da dalilai za su yi ƙuda su yi bara su yi ‘ya’ya masu zaƙi nunannu. Yallake rizkan lil ibadi, tun mun yi wannan da ma azurta ba. Sai ce wa ahyayna bihi baldatan bayta, muka rayar da wata ƙasa mace tsiya da wannan ruwa. Me ƙasa mace tsiya da ƙasar a bushe take kamar ba wani alamar tsoro, amma daga saukar ruwan sai ga gurin yayi kore shar gwanin ban sha'awa. Kaga da a mace take dalilin ruwan sama ta rayu an raya. Ƙarfi sai Allah ya ce kazalikal khuruj, haka za ku fito daga kaburburan kuna na lahira. Ma'ana yadda muka saukar da ruwa da gurin abu shi ke ba alamar tsoro, tsoro ya fito kore shar. To haka kuma ranar lahira kowa zai fito daga kaburburan sa. Kaga shi kenan cewa da suke yi a zo da alƙiyamar izgili suke yi, saboda suna ganin alƙiyama ba za ta zo ba, amma tabbas alƙiyama sun zo. Amma ka ga masu imani da yake sun yi imani da Allah, sai ya zama da su kuma a firgice suke. Shi yasa Allah ya ce wallazina amanu, amma waɗanda suka yi imani da Allah su kuma mushfiquna minha, suna cike da jin tsoro na alƙiyama. Tsoron zuwan alƙiyama suke saboda me? Ba su san shin Allah zai karɓi abin da suka yi ko ba zai karɓa ba. Wannan shi ne tashin hankali. Shi yasa Allah a wani wurin yake cewa wallazina yu'tuna ma atau ko ma atau su masu imani su ne waɗanda suke bada abinda suka bayar din nan aka ce su bayar sun bada abinda ake nema wa qulubuhum wajila alhalin zukatansu na cike da tsoro da firgicin cewa annahum ila rabbihim raji'un cewa za a maida su zuwa ga ubangiji kaga suna tsoron tsayuwarsu gaban Allah na min lahira ana shaida ta bayani ce take abinda ake nufi su ne waɗanda suke bada manzala ya gaya mata su ne waɗanda suke bada abinda aka nemi su bayar yadda Allah yake su bayar haka suke sallah haka suke zakka amma suna cike da tsoron ko Allah ba zai karba ba shi yasa suke jin tsoron alkiyama mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq Allah yake ala ku saura innal ladina yumaruna fi sa'a lalle waɗanda suke jayayya da musu dangane da lamarin alkiyama da fi dalalin ba'id lalle waɗannan suna cikin bata wanda yake nesa da daidai ko kusa da daidai ba su ba sun bata bata wanda yake na gaba daya Allah ya shi na
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
الله لطيف بعباده الله مدوكتين سرتي مي توسسا واني جباينسا الله كتوسسا مدا شيزا سبود توسسا وربنجي جباينسا sai yake saukaka musu hanyoyin samun alkhairi yarzuku man yasha kuma Allah yana azurta wanda ya ga dama amma shi ma azurtawar daidai da hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta domin arzikin ba kawai haka ake ba da shi ba a kowane arziki daidai da hikimar Allah daidai da hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wani zai samu kaza Allah zai bashi gurgudan abin da ya tsara za a hana wani kaza wani zai samu da yawa wani zai samu kadan kowanne gurgudan hikimar ubangiji amma dai arzikin Allah ne ke azurta wanda ya ga dama Allah ka azurta Allah ya ce wa huwal qawi Allah shine sarki mai karfi ƙarfin da babu mai iya rinjayarsa al-azizu mabuwayi wanda ya fi ƙarfin kowa kaga sai ya haɗa kowa da mai da izza wanda waɗannan sifofi suna nuna cikar kamalin ubangiji duk inda ka samu ƙarfi to wani lokacin ana iya samun ƙarfin da ya fi wannan ƙarfin sai zan mutum ƙarfa ne amma kuma sai haɗu da wanda ya fi shi ƙarfi dole ya haƙura to shi yasa da Allah ya ce wa huwal qawiyyu shi sarki ne mai ƙarfin gaske to dan a nuna maka shi wannan ƙarfin nasa ba ƙarfi ne da ake rinjaya ya fi ƙarfin kowa sai ya ce al-aziz mabwani babu wanda ya isa ya ja da wannan ƙarfin ina fatan gani ƙarfi ne wanda ba ya da ƙarshe shi yasa za ka ga duk wata al'umma da ta yi taƙamar ƙarfi sai da Allah ya maganinta kuma da ƙarfi kalli Adawa Allah da kansa yake alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi 'ad irama zati al-imar allati lam yukhlaq mithluha fil bilad Allah da kansa yake ba ga yadda ubangiji ya wa Adawa ba Adawa na irama ma abuta siraku Allah yake allati lam yukhlaq mithluha fil bilad aban kasa mu taba halitta irin su wurin ƙarfi da girman jiki amma da Allah ya tashi halaka su mai musu zai tura musu iska in suna tankama da ƙarfi ne aka tura abin da yafi ƙarfin su iska sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma tsawon mai kwanaki bakwai da dararen su ma'ana da dare takwas kenan ko wuni takwas wannan iska ta daga-daga da su fatarar kawo fi hasara ga annahun a jazu na halitta za ga adawa sun yi daga-daga kamar ka samu dabino ne ka yadda tsashi gunduwa-gunduwa itar dabino haka iska ta yi musu shi za ya ce wa huwal kawiyu sai kuma ya ce al-azizu karfin ba wanda ya isa ya gane shi wannan aya tana nuna Allah mai tausasawa ne ga bayi wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi tausasawa wannan ta ubangiji tausasawa ga mutumin kirki da ma wanda ba mutumin kirki ba da mummuni da fajiri duka Allah yana mai kina ne laddafa masa a wannan duniya yadda bambanci shi mai imani lutufin ubangiji lutufi ne a kansa wanda yake ha ke ɓantacce zai tausasa masa a duniya kuma ya tausasa masa a lahira shi kuma wanda ba musulmi ba kafiri tausasawar Allah gare shi tausasawa ce a ta gaba ɗaya ce wanda ta ga mai duniya kuma iya duniya za ta tsaya a ba shi abinci shi zama zane suna suna ce babu wanda ya kai Allah haƙuri babu wanda ya kai Allah haƙuri ana cewa yana da ɗa ana danganta masa ɗa ana masa shirka ana masa kafirci amma kuma yana azurta su yana ƙara musu lafiya ba abinda Allah ya fitsana sama da shirka amma kuma suna shirka yana ƙara musu lafiya yana ƙara musu arziki saboda haƙuri irin da ubangiji to shi sanya Allah ya zamo mai lutufi ga bayi sai ya kore musu hanyoyi na alkhairi wanda za su samu alherin ba tare da sun sani ba mai imani lutufin zai shafe shi a duniya ya shafe shi a lahira saboda lutufi ne keɓantacce wanda Allah ya keɓanta masu imani kafirai kuma lutufi ne wanda yake na gaba ɗaya ya kunshi dabbobi da sauran halittun duniya baki ɗaya iya wannan duniyar zai same shi amma a wurin Allah ta'ala bai da komai a ranar lahira shi ga Allah ce wa huwal qawiyyu shi ne sarki mai ƙarfi al-azizu mabwayi wanda babu abin da zai rinjaye a kansa
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب
الله سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة دون ديكيسا sakamako da aiki na lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nazid lahu fi harzi za mu dada masa ko za mu dade shi a cikin wannan aikin nasa wa man kana yuridu harsa dunya wanda kuma yake san wato ayyuka na duniya ma'ana babu abinda yake bukata illa ya girbi sakamakonsa a duniya nuktihi minha Allah yake za mu iya bashi daga duniya din wa ma lahu fil akhirati min nasib amma bai sani bai da wata rabo wani rabo ko wani kaso da ake samu a lahira bai da komai lafazan man kana yuridu harsa al akhira wanda yake nufin sakamako na lahira da ayyukan da yake aikatawa a duniya wanda ayat take nufi wanda yake nufin samun sakamako na lahira da ayyukan da yake aiwatarwa na bin Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ta'ala ya ce mu kuma za mu cika masa wannan sakamako lafazin za mu cika masa wannan sakamako nazid lahu fi arsi wasu cikin malamai suka ce abinda ake nufi zai ɗauki ɗayan abubuwa guda biyu abu na farko ko dai ya zamo za a ba shi sakamako a ninka masa sakamakon abin da ya aikata a gidan lahira. Sai zama sakamakon lada za a ƙara masa da yawa, shi ne ma'ana da zillahu ji arzi, za mu daɗa masa a cikin wannan sakamako na aikin ne. Sai zama ya aiki ɗaya, sai a ninka masa ya zama goma. Ko ya aiki ɗaya, wani a ninka shi goma zuwa ɗari, har zuwa ɗari bakwai. Kamar yadda Allah yake man ja abil hasana falahu asharu amsaliha, wanda ya zo da kyakkyawa yana da ninki goma. Kaga kyakkyawa ɗaya ne ya yi, amma sai Allah na zillahu fi harfi sai ninka masa ya zama goma. Wani wurin ba a ninka masa ɗari bakwai, matsalin da zai na yanzu kuna malahu fi sabilillah. Ka matsali abbatin ambatar saba a sanadin fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kaga ya bada abu guda ɗaya, ya ciyar dan Allah da abu ɗaya, yana ce kamar ƙwaya ce ka haƙa ƙasa ka saka, da ta fito ta girma sai ta fitar da zangarniya bakwai. Kowace zangarniya ɗaya akwai ƙwaya ɗari a ciki. Kaga ƙwaya ɗaya ya jawo maka mai ƙwaya ɗari bakwai. Kai ba ma nan ya tsaya ba, sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah yana iya ruɓanyawa ga wanda ya ga dama, ya wuce ma ɗari bakwai. Wasu malamai suka ce abin da ake nufi da nazillahu fi arzihi, za mu ƙara masa ladan ne ya zama ya ninninka abin da ya aikata. Masu magana ta biyu suka ce a nazillahu fi arzihi ɗin nan, za mu ƙara masa a cikin wato aikin da ya yi. Suka ce ana nufin aikin da ya yi ne a duniya, sai aikin ya zamo wato ya ƙaru. Sai zama mai aikin ya ƙaru tun a duniya, abinda za a yi masa kenan. Ma'ana misali, ya saba yin raka'a biyu saboda Allah, kuma bai taɓa yankewa ba saboda wannan abin da yake saboda Allah. Na zillahu fi arzihi a wannan, sai Allah ya ƙara masa wani nishaɗi da karsashi, ya ƙara ɗaure zuciyarsa, ya ƙara mata imani. Sai ga daga raka'a biyu ta ƙaru ta koma raka'a huɗu, ko ta koma raka'a shida, ko ta koma raka'a goma, ko ya dawo yana yin sha ɗaya har usuri, kamar yadda manzo Allah yake yi cikin dare. Kaga nan nazillahu fi harsihi, ma'ana za mu daɗe shi a cikin wannan aikin da ya yi a za'iri, sai aikin ya ƙaru, sai ya zama kullum bai da abin yi illa ƙara ayyuka na alkhairi, ƙari a kan abin da dama yake a kai. Waɗannan fuskokin guda biyu za ka ga duk aya za ta iya ɗauka, domin duka Allah zai iya wa ɗan adam. Idan ka yi aiki saboda Allah, to Allah ta'ala tsaye ne ya baka lada ninkin ba ninkin a gidan alkiyama. Sannan Allah yana iya kuma yi maka ta goma shi a duniya, bayan wancan ladan da za ka samu a la'ira, sai kuma aikin naka ya ƙaru. Sai zama da kana iya kaza, sai zama yanzu ka wuce kaza, saboda Allah ɗaga matsayinka yake, kana cikin makusantan Ubangiji, to sannu a hankali za ka ga matsayin naka na ƙaruwa. Shi ne ma'ana nazillahu fi harfi, ma'ana duka fuskoki biyun Allah ta'ala zai wa ɗan adam, ma'ana aya za ta iya ɗaukan duka fuskoki biyun, domin babu ka wannan ƙarin lada ne da ƙarin matsayi a lahira, wannan kuma ƙarin ayyuka na gargari ne tun a nan duniya. Kuma waƙi yana nuna bayan Allah na ƙwarai, idan suka fara daga aiki ƙanƙani, sannu a hankali sai ga kullum matsayi suke ƙarawa, aikin nasu kuma yana ƙaruwa. Amma babban me ya jawo wannan aiki ya ƙaru, shi ne abinda Allah ya faɗa, man kana yuridu, yuridu yana nufi, kaga shi ya zama niyyar mai kyau. Niyyar Allah akan shi sanya malamai ke cewa duk wani aiki da za ka yi, to wannan aikin ba zai samu wannan tagomashin ba sai ya cika wannan sharadin. Na ɗaya ya zama ikhlasi, ka yi don Allah, kamar yadda Allah ke man kana yuridu harsal akhira, kaga Allah ya nufa. ya zama mai an yi ikhlasi. Na biyu, aikin ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ko da Allah kada ba, in bai dace da koyar Allah ba zai karɓa. Na uku, ya zama kana tattare da imani da Allah sanda kake aiki. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, kaga wa huwa mu'min a lokacin yana aiki, falanuhyiyannahu ayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wannan shine abin da ya jawo musu. To su kuma sauran fa waɗancan aka ci, sai Allah ya ce wa man kana yuridu harsal akhirah, wanda kuwa wa man kana yuridu harsad dunya, wanda kuma yana nufin samun sakamako ne na duniya da aikin da yake aikatawa, Allah ya ce nu'tihi minha, shi ma za mu iya bashi wani abu daga duniyar. Nu'tihi minha, za mu iya bashi wani abu daga duniyar, ba duniyar ba, abin da ya nema za a bashi ba, wani abu daga duniyar. Wannan wani abin daga duniya a wasu guraren sai Allah ya yi bayani me za a bashi. Sai ya ce man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yasla'a mazmuman madhura. Wa man arada al-akhirata was'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kaga na Allah yake man kana yuridu al-ajilata, wanda yake nufin mai gaggawa duniya kenan, wanda ya zama duniya kawai ya nufa, kamar nan da yake wa man kana yuridu harsal dunya, kaga nan yuridu al-ajila, wanda kuma duniya ya nufa da aikinsa. Sai Allah yake aljanna la kulliya, za mu iya gaggauto masa da sakamakon a duniya, amma wani irin sakamako zai ce ma na sha'u, shi sakamakon abin da muka ga dama za mu bayar, shi ma kuma ganin daman liman nuridu, ga wanda muka tafa. Ashe kenan zai iya yiwuwa kai aiki don ka samu duniya tukuru, kuma ka tashi ba ka da komai, bankan fayau, kuma a wurin Allah ba ka da komai, sai ba layi. Me yasa? Saboda ita ma duniya wa ba in ka nufe ta kawai daga ka nufa za ka samu. Allah ya tsaya ne a nan ya ce aljanna lahu fiha, za mu iya gaggauto masa da ita duniyar tun sakamakon tun a duniya, amma sai Allah ya ce ma na sha'u, iya abin da muka gaja. Shi ma kuma liman nuridu, ga wanda muka nufa. In ba ka cikin wanda Allah ya nufa, ba za a baka. Sannan me ya hadarin a lahira kuma babu komai, shi yasa nan yake wa ma lahu fil akhirati min nasib, bai da wani rabo lahira. A wani wurin sai yake man kana yuridu al hayata dunya wa zinata nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yukhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'maluna. Yace wanda yake nufin rayuwar duniya da abin da yake yi, ma'ana man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha, da kyalkyalanta wafi ilayhi ma'amalu, muna iya ba su sakamakon ayyukansu tun a duniya, wahum fiha la yukhasun, ba tare da mun tawaye musu komai ba, amma sai ka kayyade da waccan aya kuma gwargwadon abin da muka ga dama ga kuma wanda muka da. Sannan zai ce ula'ika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, waɗannan su ne waɗanda kuma ba su da komai a la'ira su huta. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'maluna, duk abin da suka aikata a gidan la'ira ya lalace, a gidan duniya to a la'ira babu komai, kuma wannan abin ya zama batil, Allah ya busar da shi, baya buƙatar komai. Wannan aya tana nuna mana musulmi a duniya duk abin da zai ka nufa Allah da shi, ka nufa Allah da aikinka, domin wannan ne kaɗai zai sa ka tsira. Amma matuƙar ka nufi duniya, ba lalle ne duniya ka same ta ba, domin ta iya yiwuwa Allah bai ga dama ya baka ba, domin baka shiga cikin, ya ce sai wanda ya ga dama. shi za ga wani ta hankoran neman duniya ya saki hanya ya yi shirkar ya yi tsafin ya yi bid'ar amma kuma kullum yana nan cikin talauci sannan ba kwanciyar hankali saboda me ya saki tauhidi kullum za ka same shi cikin shirme yake da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali ya kasa bacci komai da komai sannan ita ilahira komai da komai kaga azaba biyu a duniya haɗu da azabar wahala da rashin kwanciyar hankali a lahira kuma ya haɗu da azaba ta haƙiƙa amma duk wanda ya nufi Allah shi kuma sai Allah ya ba shi waɗannan tun a duniya sannan kuma zai iya azurta shi a duniya ya samu kwanciyar hankali da arziki in ma bai samu arzikin ba sai Allah ya ba shi kwanciyar hankali da nutsuwa kuma dama kwanciyar hankali da nutsuwar su ne jin daɗin duniya ba tare da zuciya ba laysa al-ghina an kasaratul abd ba wadata yawan kadaroli da zuciya ba innama al-ghina ghina an-nafs wadata zuci sai Allah ya sa maka nutsuwa hankalinka kwance kuma tare da cewa ba ka da koko shi kuma wani yana da tarin miliyoyi ya kasa bacci ya ta juyi sai ya sha magani sai an masa allura shi ma Allah ya ga dama ya ci bacci saboda haka waɗannan abubuwa duk suna rataya ne dangane da me ka aikata me tsakaninka da mahaliccinka kenan yin ƙoƙari kullum ka kyautata alaƙarka da mahalicci Allah ya sa mu dace Allah ya tabbatar da mu akan daidai Allahu a'lam
na kwamitin barayi
to kamar yadda wani abubuwan da aka samu kamar yadda aka saba duk shekara a yadda shi jagoran mu Profesa Abdullahi Salih Pakistan ya kafa wannan alkhairi kuma Najeriya gaba ɗaya ta ɗauka na tallafin marayu to zuwa yanzu an samu taliyar yara kuke cewa ku shine katan 20 ku sai kuma makaroni katan 5 taliya wannan feni katan 5 to kamfanin golden feni shine mai kwabo kenan shine tallafa wa marayu da wannan kabaki na alkhairi a taliyar yara katan 20 makaroni katan 20 mai kwabo sannan taliya ita ma golden feni a mai makaroni katan 5 sannan taliya golden feni katan 5 sai taliya honey with wine ko katan 5 shi ma a fulawa kananan sace-sace ɗin nan ko buhu hudu ko sai garin alkama shi ma golden feni buhu 5 garin alkama shi ma na honey wine shi ma buhu hudu sannan garin kwaki golden feni shi ma a irin kananan nan ko buhu 9 sannan somalina shi ma honey wine shi ma buhu hudu garin haɗi ko garin haɗe-haɗe da ke nan mai kuke nufi da garin haɗe-haɗe to garin haɗe-haɗe to shi kuma shi ma buhu 5 mai na roba na golden feni shi ma katan 5 sai mai na sachet shi ma katan 2 sai mai wannan mayonnaise shi ma katan 5 to ai wannan kamfani addu'a Allah ya saka masa da alheri kuma Allah ya bunƙasa kasuwancinsu Allah maɗaukakin sarki ya tallafa musu ya shiga cikin lamarinsu.